lallai akwai babu a koyo wanda za a bintiko shi nan gaba bi izinin Allah ta'ala. Amma wannan shugabannin sai dai ba za mu daidai tsammani ba, Ubangiji yana shirye da wanda ya ga dama cikin lokaci guda, ma hadima an ce cikin dare ɗaya Allah zai shirye da shi, ba mu sani ba, muna fatan abin nan. Amma dai alamu da suke bayyana yanzu ba su nuna mana cewa muna da wani amal ba tsakani da Allah. Daga ƙarshe ya yanguwa hanya guda ɗaya ce ta tsira daga cikin waɗannan matsaloli. Ba za a iya warware matsalar gabas ta tsakiya ba, da dukkan matsalar da musulmi suke da ita a duniya. Musulmi suna da matsala a gabas ta tsakiya, suna da matsala a kasar Bama, yankin Arakana da ke kan iyaka da Bangladesh. Musulmi suna da matsala a Philippines. Musulmi suna da matsala a Bosnia Herzegovina, ga yankin Kosovo, ga Bulgaria, ga Montenegro. Duk nan musulmi suna da matsaloli da yawa waɗanda in an tsaya a karanta maka su za ka daɗe kana jin mamaki ƙarfin musulman yankin da yadda aka mantar da su ma ta kafar watsa labarai. Duk kowace irin matsala da musulmai, matsalar da muke da ita a Najeriya, ba za ta iya warwaruwa ba sai in mun ɗauke ta ta hanyar addini. Wallahi dukkan wani salo na siyasa da za mu ci da shi za mu warware, ba za ta warwaru ba. Salon siyasa ga shi nan, siyasar Arfa tana yi yau shekara 40, sun yana saurayi har ya tsufa a kai. Me ya samu? Ba kuma abin da zai samu. Ga shi nan su Mubarak suna yi. Sadat ne ya faro dan shi ya ce a warware ta hanyar siyasa. Ya sanya hannu ne da jeje ne ya tsakaninsu da wannan. Sadat ya mutu, ga Mubarak ga shi ba warware komai ba. Sun su fara suna matasa har sun tsufa, ga shi ba warware komai ba. Yau ana tura fahada akan wheelchair ake tura fahada. Tun suna samari ake bala'in har sun tsufa, ba warware ba. In dai ta hanyar siyasa ne, ta hanyar majalisar ɗinkin duniya, ta hanyar tattaunawa a ɗakin taro, har ne bai san wannan ba. Har ne sai ya ga an mutu, kuma ya ga kai baka jin tsoron mutuwa ɗin. Wallahi duk wannan rigimar da ake yi, inda a ce za su taimaka wa Falastinawa da makamai a ƙarƙashin ƙasa, ai wannan rigimar ya kake sojan Isra'ila goma, wallahi Yahudawa za su dai. Babban misali abin da ya faru a kudancin Lebanon tsakanin su da Hezbollah. Da su ga a kake Isra'ila ya janye daga kudancin Lebanon. Ta janye. To su Lebanon suna bata kansu lokaci. Abin da kake shi ne, ba ka da hanyar da zaka je ka kaiwa mutumin Falastin ko da bindiga daya. Domin inda suka yi iyaka daga kasar Jordan, Jordan ita ce ta kasa ta farko da ta fara kwallar jijiyar ya tsakanin sulabin nan, ko ita ce ta biyu bayan Misra. Ba yadda za a yi ta yadda ka shiga Isra'ila ta nan. Inda suka yi iyaka da kasar Syria, yankin Tuddan Jolan, sun riga sun kwace wannan yana hannun su. Sai yana za ka shiga. Ta ruwa ga sojojin Amerika ga sojojin. Ba inda bindiga ɗaya za ta je. Amma wallahi da za a ci nasarar makami ya ɗan shiga, ko su fara kwace makami su ɗan harbi mutum ɗaya biyu su kashe sojan Isra'ila uku hudu biyar, ba ma soja ba, daidai da fara hula. Su abinda musulmai ba su gane ba, ba Yahuda ya fi kowa kuɗayen rayuwa. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahadihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sun fi kowa jin tsoron mutuwa in sai ga an kashe musu mutum hudu biyar, wallahi za su dage. Amma yanzu ne suke kashewa, ke sa ba za su dage ba. Daga ƙarshe ya yan wana irin abin da ya ci doma baya barin awai. Arna ne suke yakar musulmi a gabas ta tsakiya da ko ina a duniya, arna ne kuma suke yakar mu a nan Najeriya. Yadda waɗancan arna ne, waɗannan ma arna ne. Yanda wajibi ne mu yaƙi waɗancan in mun samu dama, wajibi ne mu yaƙi waɗannan na cikin gida in mun samu dama. Ba bambanci. Duk ƙarni arni ne, al-kufru millatun wahidatun. Kuma kuna gani yadda aka yi awa 70 tun daga Litinin da sanyin safiya ake kisa ake kona mutanen mu a Lagos har zuwa ranar Alhamis. Ga soja, ga ɗan sanda, ga mobile police, ga komai, amma ba a yi komai ba. Duk wannan izina ce na cewa sai mun tashi, sai mun yi kimtsi, sai mun yi shiri, sai mun daidaita sahu, sai mun gyara alaƙa tsakaninmu da Ubangijinmu, mu gyara alaƙa tsakaninmu da kawunanmu, mu rayar da gidajenmu, masallatanmu da karatun Alƙur'ani da zikiri da halala da istighfari. Kalimatu tayyiba, al'amru bil ma'ruf, annahyu anil munkar, tsakaninmu da juna, kawar da ɓarna a tsakaninmu cikin mu'amalolinmu na kasuwa, aikin gwamnati, siyasarmu da komai. Sannan kuma sai mun yi tanadi na motsa jiki, na makami, na komai, sai mun yi, dole sai mun yi wannan. Idan na ɓoye muku ina wani kwane-kwane, ina jin tsoron kar 'yan security su ji ni, ni na tabbatar na haife ku. wallahi na tabbatar na in ce ku in dai ya halatta yan ta'adda yan OPP su kafa police station nasu na kansu suna hukunci su kake mutane su yanke musu hukunci ba ai musu komai ba ban ga dalilin da ba za mu yi namu ba dukkan ku nan ba a yafewa kowa ba kowa sojan musulunci ne daga tsofaffi har samari daga samari har tsofaffi sai dai in an samu ragwaye matsorata to wannan ta rigita wallahi Allah kar ku ji tsoro la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su inda Allah ku ji tsoro na inda gaske ne ku mu'mine ne wanda za ku ji tsoron arna me arne ka ji tsoron sa su sun ce a mutu mu sai mu ce kar a mutu jiran duniya a gaban mu in ma baka mutu ba a jihadi zaka mutu a banza a gadan asibiti zaka mutu a gida bayan ka cikin kafa da salat ka koshi ka mutu kai amanta zaka mutu a iska in ma baka mutu dan Allah ba dan haka dole ne abin da yake faruwa dinnan mu taka mata burki shugabannin mu sarakunan mu su sanya baki na gaske su tsaya tsayin daka su ce lalle sai an biya su sai an biya mu duniyar mutanen mu da aka kace da motocin mu da aka kona da dutsen mu da aka kona a Lagos kuma ba da kudin gwamnatin tarayya ba in an dauka da kudin gwamnatin tarayya an zalunce mu dan duk kudin mu ne mu duka da kudin gwamnatin jihar Lagos kuma sai an kama gwamnatin Lagos Tinubu sai an kama shugabannin OPC sai an kama minista na aikin yan sanda Major General James Bowen sai an kama Mr. Smith sai an kama su an yanke musu hukuncin kisa dan su ne yan ta'addan farko in ba a yi haka ba kasar za ta rikice wallahi dole sai ku mutu mutunci wannan dole ko ku tsaya ki mana wani kwana kwane muna faɗa musu wannan yanzu duk muna cikin muhula ta notice muna nan muna kallon su sati biyu sati uku masu zuwa mu ga wani matakai za a yi dan Allah baya kyale zalunci haka ba inda zaka ka daki mutun kuma ka hana yi kuka ba zai yi ba ko muna kira ga ɗan majalisar mu lalle waɗansu sun fara kokari sun fara hayaniya a Abuja to lalle ai wannan hayaniyar a daki tebur a likita kasar a tsaya sai an sasu ta anji da yake ciki sarakuna su yi malamai su yi limamai su yi samari kuma su yi kuma ku ci gaba da training kuna jiran ranar da za a ce a fito ina faɗa muku wannan kar wanda ya ɗauki doka a hannunsa shi kadai kar wata kungiya ta dauki doka a hannunta ita kadai sai tare da dukkan musulmi amma lalle mu mun nuna masu son zaman lafiya ne tunda aka kace mana yan uwa kwana uku a jaribu mu komai ba ba ai komai ba a Kano ba ai komai ba a Kaduna ba ai komai ba a Zaria ba ai ba a Sokoto ba ai ba a Borno do wannan fa ba jin tsoro bane ba a'a muna kyalewa mu ga an ba hanyoyin da suka dace an ja kunnan irin OPP din nan abin mamaki gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana ta ce ta soke kungiyar OPP amma Abraham Adesan ya ɗaya daga cikin shugabannin su ya fito ya ce ƙarya gwamnatin tarayya take bata isa ba san zaman lafiya kenan dan haka lallai ne mu musulmi mu tsaya mu cinka kanmu mu zama na gari mu zama mutane mu san kawunan mu ko mu san cewa lallai wallahi idan ba mu yi irin wannan ba yanzu sai an sa bin yi gudun hijira zuwa Niger wata rana kuma duk ma wanda ba zai training ba dan yayi jihadi dan Allah yayi training dan idan an biyo shi ya gudu tunda shi matsoraci ne in ma ba za ka yi jihadi ba ka motsa jiki ta dan an biyo ka gudu ka san yanzu wani yana nan kana maganar shi yana zaune yana jin tsoro shi ba shi yake maganar ba ba na wakiltar kowa a wannan maganar kai na nake wakilta da samarin Google maya iri na assalamu alaikum wa rahmatullah
Allahu Akbar Alhamdulillah to gaskiya malam yayi shege gwarai da gaske amma magana sai cewa shi kansa yake wakilta wannan ba mai da ba yana wakiltar mu ne mu ma muna nan akan buƙatar ba za mu taɓa yadda da irin wannan tinkashi da ake yi mana ba a zubar da jinin mu sannan kuma a taka mu sannan daga baya a ba mu hakuri ba tare da an mana jagoranci da ya kamata a kwato mana haƙƙin mu ba saboda haka ya kamata lallai shugabanni su san matakin da za su dauka kuma tabbatar sun kwato mana haƙƙinmu wannan shine zai ƙara musu martaba da daraja a idanunmu matukar ba su wannan ba to mutunci zai rige ko ba za mu taɓa sauraron su ba assalamu alaikum abu na gaba muna mika marhaban mu ga babban malamin mu Sheikh Malam Abdul Wahab da kuma Malam Muhammad Babangida da kuma Sheikh Malam Jazulinuhu da kuma sauran yan uwa da suka gabato bayan dai Malam Jafar ya fara gabatar da abin da ya kamata yi saboda haka abu na gaba zamu kira dan uwa Malam Rabi'u Ali Rabi'u kuna dan taba mana waki ko da na minti biyu ne sannan mu gabatar da malami na gaba Hassan da Usaini sun zo kowannan su kuma jagora ne mai kwato wa mutane haƙƙin su saboda haka ya kamata yan uwa su saurara su ji abubuwan da ake yi tare da abin da zai faɗa shi ma da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace
ku bude ku baki ku amshi in ba tsoro kuke ji ba ya ubangijin dukan halitta Allah kai ne abun bauta rayuwa kai ka tsara ta ba wani ne za ya tsara ba Allah kai ne kake da isa kai kai saman bakwai da ƙasa abinda yake nisa da kusa ka san shi ba zai bace ma ba Sharara Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba Kiristoci ku saurara manyan ku fayar da ƴan yara ku sani komai yawan kyara shari'a ba za mu fasa ba hikima mu ba mu nemanta amma kuma ba mu tsoranta don in ta kai a fafata wallahi ba za mu tsere ba batun shari'a a ajiye ta ba mu yarda ba ba mu karɓa ta ko da aljanu ma fafata in har suka ce ba gane ba abun ma'ana kurai ne da kuke sanyi wa mutane shari'ar nan addininmu ne kuke kuma wai ba gane ba lana a'maluna wa lakum a'malukum in faɗa muku in kun ki ku mutu bi ghayrikum dan mu ba za mu fasa ba lana a'maluna wa lakum a'malukum in faɗa muku in kun ki ku mutu bi ghayrikum dan mu ba za mu fasa ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba ba cuta ba bu cutarwa fitina an hana mu tayarwa duk rigingimin da ke faruwa dan ba shari'ar ake yi ba amma in an ka cuce mu aka zo fa ana karkace mu anan kuma an umarce mu murama ba mu zauna ba wasu abubuwa guda biyar ne shari'a ke karewa mutane dan faɗe su dan fa mu gane mu fahimta ko saboda gaba farko a cikin su shi ne rai shari'ar nan ta kare shi kwarai haramun ne fa a kashe rai in ba da ɗayan hali uku ba mai auren da ya yi zina ku sani ko mutumin da ya bar addini ko ko wanda ya kashe mumini da gangan ba da kuskure ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba
Allah ya saka mana kurna da alkhairi ya kamata ƴan uwa su bada haɗin kai domin wannan shine gudunmuwa ta farko da ake son ƴan uwa su fara bayarwa kuma matakar za a ce za a shirya lacce irin wannan mutane su fara tashi ba tare da an gama ba, to zai nuna cewar mutane ba su fahimci ma duk irin abubuwan da ake gaya musu ba. Saboda haka za mu ga kira mallam Aminu Ibrahim Daura ya zo shi ma ya tofa albarka kuma kin da sakar.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعدك دم واشد مال جعفر دال خير. Sai dai akwai wani abu guda da ya faɗa a ƙarshe wanda zan ja hankalinmu a kai. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr habasahum al uzr. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da sahabbai bayan sun je filin daga sun ci wahala, sun shiga rami, sun sha zafin rana, sun shiga tsanani, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya masa sahabbai a can filin daga din, yake cewa ba ku yi tafiya ba, ba ku kuma shiga kwari ba, ba ku shiga wani tsanani ba, face lalle a cikin Madina akwai wasu mutane sun yi tarayya da ku a cikin lada. Abinda ya sa ba ku gansu ba wani uzuri ne ya tsare su. Saboda haka duk abinda Malam Ja'far ya faɗa ga baki ɗaya mun yi tarayya da shi a cikin. Duma yi tarayya da shi a ciki. Saboda haka a kan wannan harka ta musulunci za mu iya bayar da duk abinda muka mallaka sai mun ga addinin musulunci ya tabbata. Saboda haka ba ya wakilci kansa ba ne kaɗai kamar yadda ya faɗa, ya wakilce mu ne gabaki ɗaya. To lokaci ba zai ba mu dama mu tsantsare dukkan abinda yake a cikinmu, ko muka rubuta, ko muka karanta, ko muka ji a labarai, ko muka gani da ido ba. Dama kamar yadda ya muku bayani a farko cewa wato irin wannan lokaci wato ba zai yiwu a fito da dukkan abin da ake so a fito da shi ba, musamman kuma an hada mutane da yawa a kan wannan maudu'i wanda yake kowa da irin kallon da yake masa. To amma ni abin da na so dama tun farko, mu musulmi mu kalli abin a musulunce, domin na san akwai 'yan siyasa suna kallon wannan abin ta bangaren siyasa, akwai larabawa masu kishin yarensu da fatarsu suna kallonsa ne ta fuskan yare da fata, akwai masu kallon wannan abu na danna 'yancin dan adam, su abinda ya dame su an danna 'yancin dan adam, sanan suke kallon abin. Akwai wanda suke kallon abin ta bangaren tattalin arzikinsu, akwai wanda suke kallon sa ta bangaren kasarsu. To musulmi duk lokacin da ya tsaya kamata yayi ya kalli abu ta bangaren addininsa, domin Allah ta'ala kamar yadda aka wasafa mana a cikin Alkur'ani yanzu cewa ya faɗi Yahudawa ya fassara su. Ni ina gaba wani labari da zan karanta a jarida, ko ta Turanci, ko ta Larabci, ko ta Hausa, babu wani labari da za a bani a kafafen watsa labarai da Turanci, ko da Hausa, ko da Larabci, wanda zai gamsar da ni fiye da abinda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani. Saboda haka kowa yanzu yana da nasa labarai da abubuwan da ya rike, da wanda ya ji, da wanda ya gani. Musamman jiya da daddare na kai kusan karfe 10:11 ina sauraron labarai daban-daban, da wanda nake ji, da wanda bana ji, da wanda nake ganewa, da wanda bana ganewa. Amma kowane labari sai ka ji an faɗi kalmar Falastina a ciki, kowane labari sai an faɗi kalmar Yahuda a ciki, an yi da Larabci, an yi da Hausa, an yi da Turanci, da kuma sauran yarurruka na duniya. Ma'ana ƙabilar Falastin ƙabila ce da dukkan mai jin labarai, dukkan mai karanta jarida, dukkan mai bibiyan abin da duniya take ciki ya riga ya sani. To amma mu a matsayinmu na musulmi a daidai wannan lokaci, akwai abubuwa da dama waɗanda Yahudawa suka yi, su ne suke sawa a matsayinmu na musulmi a wannan ƙasa sama da mutum miliyan ainihin wato 100, ana da musulmi kusan miliyan 100 a Najeriya, amma ga wani yanki can na musulmi wani abu yana faruwa amma muna jin kamar bai shafe mu ba. Na biyu kuma shine su Yahudawa kafin su kafa wannan kasa, kamar da aka yi mana bayani a 1789, sun yi taro wanda suka wakilci Yahudawa a wajen taron mutum 300, masana dukkan fannoni. An yi taron a Switzerland, masana dukkan fannoni na rayuwa sun taru akan yadda za a rushe tsarin Talmud, a gina sabon tsari wanda Yahudawa za su mallaki duniya, kowa sai ya bauta musu, kowa sai ya bauta musu. Wannan shine taron da aka yi. Mun san Yahudawa suna da zango uku dangane ga abin da ya shafi tarihin su, dangane ga tsarin rayuwa. Tsari na farko Allah ya gama shi a cikin Alkur'ani shine tattan za a taura da suka yi, da cikire wasu gurare da basu musu daɗi ba, da kakkara wasu abubuwa. Kamar da Allah ya faɗa, fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun. Lokacin da Alkur'ani ya farke musu laya, ita wana musu asiri, sai suka aje wannan, kuma sai suka tsara Talmud. Talmud littafi ne na biyu wanda Yahudawa suka tsara yadda za su mamaye kasashen duniya gabaki daya, wanda daga ciki mun karanta a tarihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul Hashr ya yi kwani da Yahudawa har kabila guda uku. Akwai Banu Qainuqa'a, akwai Banu Nadir, akwai kuma Banu Qurayza. Wanda wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Madina, ya tarar da su, sun kafa tattalin arziki, sun kafa soja, sun kafa ƙasa, sun zauna, sun mallaki Larabawa, suna hada su fada, suna siyan musu da makamai. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya shiga Madina, sai ya kira waɗannan Yahudawa aka yarjejeniyan zaman lafiya da su, cewa za a zauna tsakanin su da musulmi, ba za su cutar da musulmi ba, musulmi ba za su cutar da su ba, ba za a hada kai da su a cuci musulmi ba, su ma kuma musulmi ba za a hada kai da su a cuce su ba. Amma ba a dade a Madina ba, sai ga Banu Nadir, wanda Allah yake gaya mana a cikin Alkur'ani cewa huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhajj ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husulihim min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ub yukhribuna buyutahum bi aydihim وعيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أولاً آيوي الله يجعل من الجمع فرقوا لتفارق كان مسلمي أمدينة جكما يهودا وان دفك الشريع ذات الوشكات دوت إدام من الله صلى الله عليه وسلم يادو انقوانتو ذائي ونسلوكو ستورو دوتا أكانتو سكتي. Allah ya tona musu asiri. Annabi sallallahu alaihi wasallama tun ba a gama taron sulhun bai tashi daga gurin, shine yake gaya musu ga abin da Yahudawa suka shirya za su yi mar. Dan haka ne musulmi suka fito, aka zo aka cewaye wannan unguwa ta Yahudawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dole ku tattare kayan ku gabaki ɗaya ku bar garin nan, ba ku ba zama da mu a Madina, mun yi alƙawari kun warware, ko ku fita ko kuma ai ta yaki sai mun karar da ku. Sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya aika ma Yahuda cewa ka ku kuskura ku fita muna tare da ku, duk wanda ya taba ku ya taba mu, wanda ya cuce ku ya cuce mu, kuma za mu ba ku sojoji a yaƙi musulunci. Allah ya ce alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu ya'lamu innahum lakadibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum layawalluna aladbar thumma la yansarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ku kula da wannan aya, la antum ku musulmi ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Allah ya ce ku musulmi wannan barazana da kuke da daukan makami da kuke da kunjun bala da kuke yi, wallahi sai ke razana Yahudawa su dawo kan daidai, amma ba sa tsoron Allah ko miskal zarrati. Saboda haka ne Allah ya rantse da irin mutanen da suka dauki addini a matsayin hanyar rayuwa, suka dauki addini a matsayin za su mutu a kansa. Allah ya rantse da tafiyarsu da kai harinsu da kunjun balansu a farkon wata sura, dan ya nuna mana wannan abin yana nan zai ci gaba har zuwa ranar alkiyama. Allah ya ce wal adiyatu dabhan fal muriyatu qadhan fal mughiratu subhan fa atharna bihi naqan fa wasaqna bihi jam'an. Wannan ayoyi guda hudu ko guda biyar Allah ta'ala yana nuna mana wani irin tsari na musulmi dangane ga abin da ya shafi daukan mataki. To amma waɗannan Yahudawa bayan sun yi alƙawari suka warware Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye su, suka aje makamansu suka ɗebi ƴaƴansu da matansu suka koma Khaibara. Waɗannan dukiya ta su Allah ya faɗi yadda aka raba ta ainihin wato a cikin wannan sura suratul Hashr. Sai bangare na biyu sune Banu Qainuqa ko Banu Qurayza. Suma Banu Qurayza suka fito da nasu shegantaka. Shegantaka su ta yawa. Suma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda kun warware alƙawari tsakaninmu da ku ga hanya nan ku bar Madina. Suma suka fita saura Banu Qurayza. Banu Qurayza lokacin da aka zo yakin Ahzab sai suka warware alƙawarin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya. Suka ce za su taimaka wa maguzawa waɗanda suka zo daga Makka za su yaƙi addinin musulunci. Bayan an gama wannan Allah yake ba mu kissan abin da ya faru. Munafikai sun gudu suka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai saboda tsananin yaƙi da bala'i da aka shiga a wannan lokaci. Sai da ba a yi sallar asar ba har sai da rana ta faɗi. Umar ya zo yana cewa Allah ka cika cikin kafirai da wuta sun hana mu sallar asar gashi har rana ta faɗi. Manzo Allah ya ce ni ma ban samu daman yin sallar ba saboda tsabar rigima da ake yi. To a daidai wannan lokaci Allah yake gaya mana ya ayyuhallazina amanu Allah yake gaya muminai kafin ya tona asirin waɗancan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya karar da su sune Banu Qurayza. Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida id yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وليستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورى وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا. أولا آيوي ألا يا جاي من أدنقل إرن ساقنن أبو بند سكفارو كما كان أغني أغبانك أسيت لايت كو كما كان أغني أجيديو كو كان أكرنك أجريدا كو كان أغني دائرنك سوى أنزو أنصر مدينة يهودان داكي الكور نظام الله تعالى رسولان تاكسك ورئيس كنون ولايسو جوالا ننكا فريد aka hada kai aka sa sahabbai a tsakiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gumurzu Allah ya tankade mu ne nan gaskiya ya zubar da munafikai. Bayan nan ana gama wannan yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ka kowa ya la'asar sai ya je Banu Qurayza ko rana ta fadi ko bata fadi ba ko lo kakka kuskura kai la'asar sai ka kai Banu Qurayza. Sahabbai suka hau doki na kasa na tafiya na sama na tafiya masu rarrafe na yi masu gudu na yi kafin su je Allah ya saukar da mala'ika Jibrilu ya yi shiga irin ta da'iya ya hau doki ya sa makamai ya daura takobi ya tafi Banu Qurayza kafin Annabi ya karasa. Ana zuwa Banu Qurayza suka ga sahabbai ana gudu sai la'asar tai. Wasu sahabbai suka ce mu tsaya mu sallah wasu suka ce wallahi ko rana za ta fadi ba za mu sallah ba sai mun kai Banu Qurayza. Wasu suka tsaya suka yi sallah wasu suka ce sam Annabi ya ce sai mun je bakin katangar Yahudawa ba za a yi sallah ba sai an je can wallahi. Suka je suka yi sallah su a can da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasu aka gaya mar cewa wasu fa sun yi sallah a hanya wasu kuma sun ce tunda ka ce sai an je Banu Qurayza sai da suka je can suka yi ta duk kun yi daidai kowa cikin addini ya sake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kewaye Banu Qurayza sai suka ce su bu su yarda Allah ya musu hukunci ba bu su yarda da hukuncin manzon Allah ba ba su yarda kowa ya tsoma baki a cikin wannan kabila ba sun yarda da mutum daya shine Sa'ad bin Mu'az. Sun ce domin wannan suna tare da shi tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka a Madina sun riga sun san akwai alaka ta soyayya da wilaya da san juna tsakanin su dan haka duk hukuncin da ya zarta akan su sun yarda. Shi kuma wannan sahabin an harbe shi an karya masa kafa yana masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a dauko wanda suka ce sun yarda da shi din ya zo ya hukunci. Aka je aka ɗauko Sa'ad bin Mu'az a kan jaki aka yi kama kama aka ɗora shi yana ƙarasowa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ku tashi ku taro shugabanku. Aka tashi aka taro shi aka zo aka ajiye shi. Wakilan Yahudawa suka zo suka ce mun yarda duk hukuncin da ka hukunta a kanmu mun yarda da shi. Yace to a yau Allah zai faranta ma Sa'ad zai ga abin da zai faranta masa rai. A yau Sa'ad baƙin cikin da ke damunsa a yau ne zai yaye. Da haka yace yar yace na yanke hukuncin da suka ce sun yarda in yanke a kansu cewa duk aka kashe su gabaki daya banda kananan yara su kadai za a fitar da mata. Akwai wani Sa'ad bin Qarzi wanda yake yana cikin kabilan nasu yake cewa hammata aka dinga dagawa duk wanda aka ga gashin hammata ya tsoro mata ya aika da shi lahira yace ni a lokacin naci sa'a da aka daga hammata ta sai aka ga babu gashi shine dalilin da yasa na sha kuma yana cikin musulmi man ya faɗa to wannan sura ne sannan ga Khaibar abin da ya faru ba sai mun dauko ba tun da lokacin ya kure amma yana ba mu dai wani irin sura na cewa fa ba fa yau musulmi suka fara zama da yahuda suka dandani wannan ba ku tuna fa sihiri fa yahudawa da suka gaggaba da gaba ba za ta yi ba suka yasa wani mutum ana kiran Labid bin A'sam al-Yahudi yasa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri don su kashe an yi wannan sihiri kuma sihirin duk da yake bai tasiri ba yadda suke bukata domin a cikin nau'ukan sihirin da aka yi irin sihirin da ambaka ne kake mutuwa nan take Allah ya saukar da falaki da nasi Nana Aisha take ba mu labari a Bukhari take annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kusa da mu yana kamar yana saduwa da iyalansa amma kuma ba zai iya ba saboda wannan irin gugun makirci na sihiri da Yahuda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sihiri bai tasiri ba ba a ci nasara ba Allah ya aiko da falaki da nasu mala'iku suka zo aka karanta Allah iwarware sihirin sala sala aka warware suka ga wannan bai nasara ba sai suka sa wata mata ta zuba fozin a cikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Khaibara take ga hadiya ta tsohuwa fa yadda za ku gane cewa dole tsoho ya jihadi tsohuwa aka ba nama da fozin a cikin ta ba manzon Allah ya mutu tsohuwa tana kokarin kace mana annabi wanda wasu malaman a cikin tafsiri sun ce wannan naman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin ingantacce cewa wannan naman da nake a Khaibara shi yazo ya makale mun a wuya yana daga cikin dalilin da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahada shi yasa ma wasu malaman tafsirin suka yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata daraja da Allah yake ba mutane ya hada ta hadda shahada shahadar shi ne wannan naman da Khaibara shi ya jawo ajalin sa kenan muka dauki tafsirin waɗannan malaman da wancan hadisin ingantacce za mu gane cewa yahudawa sun suka yi ruwa suka yi tsaki ma wajen ganin cewa sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma naman da Khaibara annabi yana zuwa iyan shi tsoka guda isa a bakin sa akwai wani sahabi suna ci tare shi ma yasa tsoka ɗaya a bakin sa nan take sahabin ya mutu take ko shura bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka zo da wannan tsohuwa yace baiwa Allah ya zaki zo ki kawo mana nama hadiya kuma ki sa mana fozin a ciki me muka yi tace nayi haka ne don in kace ka in karba annabin Allah bane a wata ruwayan aka ce sai annabi ta tota kike tafi tashi an kyale ki tafi ta tashi ta tafi a wata ruwayan kuma aka ce waɗannan masu jinin wannan sahabin suka ce to ya rasulullahi in kai kai afwa ka ya fa naka haƙƙin to mu ya ce haƙƙin dan uwanmu wannan sahabin da ta kashe ba to da ka sai an ba mu ita mun kashe to kun ga anan wanda zai zo isa fozin a cikin nama iba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai je ishiryo makirci na ainihin wato yin sihiri wanda za a alƙawari da shi ya warware kamar da muka ga ayoyi da yawa wanda zai yanka annabi da wuka don Allah ne ba zai yi ba akan jarirai da mata da yara ko ba haka ba saboda haka wannan sura bai kamata mu dinga kallanta ta siyasa ko muna kallanta ta jinsi ko muna kallanta ta fata ko ta yare ba mu dinga kallanta ta addini in ba mu kalle ta addini ba wallahi irin abin da aka a kasashen Laraba suke ci yanzu irin dukiyar da suke da ita da yawan mutane la duk gaba ki da Yahuda nan ka tattara su mutum miliyan 2 ne kap amma Larabawa yanzu mutum miliyan 100 ne da 60 musulmi kuma a duniya sun kai miliyan 2000 da yan kai miliyan 2000 da yan kai musulmi Larabawan in ta jinsu za a yi su miliyan 100 ne da 60 da yan kai amma Yahuda nan miliyan 2 ne gaba ki ɗin Yahuda nan miliyan 2 ne kun ga in ta yawa ne za a iya ci musu to wannan shine ka'ida ta farko mu kalli abin ta addini sannan abu na biyu na kusa da na ƙarshe wanda zan faɗa shine wato dangane ga abin da ya shafi wato irin makirci da Yahudawa suka yi wanda ya sa ƙabilanci da ƙasanci da ɓangaranci da yanke-yanken jama'a da suka yi wanda shi yake hana mu kaiwa zuwa ga taimaka 'yan uwanmu hakika a rubuce yake cewa yanyanka ƙasashe da aka yi wannan yanyankawa cewa nan Najeriya nan Nijar can Ghana can Faransa can kaza can kaza yana daga cikin abubuwan da aka tsara a wannan taro na Switzerland na 1789 cewa a yanyanka ƙasashen musulmi a mai da su gunduwa gunduwa yanzu da za a yi hatsarin jirgi a Saudiya a aikin hajji Allah ya kiyaye a ce mutane sun mutu abinda mutum zai fara tambaya akwai 'yan Najeriya a ciki idan an ce akwai 'yan Najeriya sai ka ji ya yi tambaya akwai 'yan Kano a ciki idan an ce babu 'yan Kano sai ka ji hankalinsa ya kwanta in an ce akwai ƴan Kano sai kaji kuma yana tambaya akwai ƴan local government din su, in an ce babu sai ji abin da sauki, in kuma an ce akwai ƴan local government din su sai ce akwai ɗan yankin su, in an ce ba ɗan yankin ku sai ji abin da sauki, in an ce akwai ɗan yankin su sai ya tambaya akwai ɗan unguwar su, in an ce eh akwai ɗan unguwar su to sai ji abin ya ɗan dame shi, sai ya tambaya akwai ɗan gidan mu, in an ce akwai ɗan gidan su to sai hankalin sa ya tashi sai ya tambaya akwai ɗan ɗakin mu, in an ce lalle akwai ɗan ɗakin ku, akwai ɗan ɗakin ku a ciki, ma'ana wanda suka haɗa uwa ɗaya kenan, sai kuma ya ce tunda jifa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa, in je mu ɗan uwanka na cin wuta shafawa naka ruwa, wannan ka'ida ta banza abinda zai faɗa kenan. Kun ga wannan tasirin dan yanka mu gunduwa gunduwa kenan da ƙasashen suka yi, domin in ana rigima a wata ƙasa ka ji abin bai shafe ka ba. Sannan na biyu ƙabilanci na yare, wannan yaren da Allah yake aya ne kawai, Allah ya sanya yake zama aya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, wannan ikhtilaf da aka samu na lisan da fata shi kansa yayi tasiri, Yahuda sun yi amfani da shi cewa akwai launin baki akwai launin fari, akan launin baki da fari din nan ma akwai rigingimu da aka hada wanda aka yi asarar rayuka masu yawa, miliyoyin rayuka akan kai baki ne ni fari, an daura mutum akan wannan, an kashe mutum a wannan, an yi asarar dukiya a wannan. Misali na kusa kusa shine Nelson Mandela, wanda yake shekara 27 a kurkuku saboda launin fata, yayi ta gumurzu sai da ya zama shugaban kasa saboda launin fata. To wannan shi ma yana daga cikin abin da Yahuda suka rubuta cewa idan an sami al'umma za su haɗe to mu tuna musu da rigimar launin fata, idan rigimar launin fata ba ta tasiri ba mu tuna musu da rigimar yare, saboda haka sai a zo a ce to a cikin ƙasar ta kuma ai kai yarenka Bahaushe ne, wannan yarensa Bayarbe ne, wannan yarensa Inyamuri ne, ko da la ilaha illallah sun haɗa ku sai ka ji tasirin wannan yaren. Idan wannan yaren kuka yi kokarin tsince barakar wannan yaren, kuka ce duk wanda yake la ilaha illallah Bahaushe ne, Bayarbe ne, Inyamuri ne, yayi aiki da ita ɗan ƙomu ne muna tare da shi. Bahaushe da Bayarbe da Inyamuri wanda bai ce la ilaha illallah ba, bai aiki da ita ba, to mu ɗauka abokin gaba ne, mu ɗauki Bahaushen da ba wannan musulmin ba, haka Bayarbe ya ɗauki ɗan uwansa wanda ba musulmi ba, ko mai ta'addanci cewa ba ɗan uwansa ba ne. To irin wannan yana daga cikin tasirin da suka rubuta a nan. Sannan kuma a zo a yanyanka mu, yanzu Najeriya tana da aƙalla sai kusan 36, kowanne suna nan suna kishin gurinsu, ana da local government sama da 774, yanzu nan ma rigima ake, naji wasu suna nan suna rigima, wai sai an yanka Kano gida uku, wai Kano din nan za a yanka gida uku saboda taron da kuka yi na shari'a kun taru ku miliyan 6, shi ne suke son a yanka ta gida uku. To sai a sa maka kishin ƙasarku, kishin yarenku, kishin garinku, kishin local government, kishin gidanku, kishin unguwar da kuma cikin yare. To duk wannan magana da suka tsaro yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa, daga abin da zamu bayar na gudunmawa na take mu cire wannan. Kada mutum ya kuskura ya ji cewa wani ba dan kasar su bane, ko ba yaren su bane, ko ba kabilar su bane, mutukar yana aiki da la ilaha illallah kuma ya yarda da ita. Mu cire wannan wajibi ne na farko. Wajibi na biyu riba, yana daga cikin abin da aka rubuta a wannan taro cewa ayi amfani da riba, wanda na tabbatar daga cikin abubuwan da suka taimaka musulmi suka samu rauni a duniya akwai riba. Domin duk kasar da take cin riba, kamar yadda Sayyid Kutub ya faɗa a tafsirinsa cewa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhalu biharbin minallahi wa rasulihi. Saboda haka cin riba din nan faɗa ne da Allah. Sai Sayyid Kutub yake cewa idan kasa guda tana cin riba to duk kasar tana faɗa da Allah, dan haka ba yadda za a yi wani yana faɗa da ita kuma Allah ya taimaka mata. Idan state tana cin riba, duk ƴan state ɗin da suka yarda suka ba da goyon baya akan wannan riba, to iya state ɗin dukkansu suna faɗa da Allah, sai lokacin da waɗanda ba su yarda ba suka fito suka nuna bara'u. Na uku, idan local government tana cin riba, duk local government ɗin gabaki ɗaya suna faɗa da Allah, sai ranar da suka nuna cewa ba sa da alaƙa da wannan riba. Wannan riba tana daga cikin abubuwan da ta karya take taimakawa wajen rusa al'ummar musulmi. Saboda haka abu na biyu kenan. Abu na uku wanda zamu yi na gaggawa shine wato abubuwan da Malam Jafar yake gaya mana yanzu, cewa lalle kowane musulmi ya sa a zuciyarsa cewa a shirye musamman tabbatar da wannan shari'a yana da alaka fa da Falastin. Don in shari'a musulunci ta tabbata ba yadda za a yi face sai mun ɗebi sojoji mun kai gudunmuwa mu Falastin. Saboda haka tilas ne mu faɗa da dukkan mutumin da zai kawo shari'ar musulunci barazana, domin ɗan ba ne na taimakon ƴan ƙomu musulmi da suke a Falastin. Domin idan musulunci ya tabbata a Najeriya, ya tabbata a Kano, ya tabbata ya mamaye nan, to zai zama wa musulunci yake hukunta mu. Musuluncin da yake hukunta mu kuma ya yadda idan aka taba dan uwan musulmi mu kare akan sa gabaki daya. Domin ko Allah ta'ala manzo Allah yana gaya mana hadisi ingantacce yana cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Wato duniyan nan gaba daya a samu wani bam da zai fasa ta ta tarwace ta zama toka ya fiye wa Allah sauki da a kashe masa musulmi kwaya daya. To kun ga wannan abu na uku ne da zamu sa a cikin zuciyarmu wanda zai taimaka shiri na kusa-kusa don ka a bamu ajiyar abu mutafahimu bai. Abu na hudu wanda zan tsaya a kansa shine yanke alaka da Yahudawa da duk wani abu da ya kama da Yahudanci. Duk abin da ya kama da Yahudanci wajibi ne musulmi ya nisance shi. Wallahi ko da rigar ku da kuke saki din nan take taka kasa za ta iya taimaka ka gani dan mutum tana jan kasa wandansa yana jan kasa ainihin wato sai kai taimama fa a kasar rigar wani saboda kasar da ka diba wallahi sai kai taimama. Saboda haka daga yau kowane musulmi wajibi ne ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadarsa, a cikin shigarsa, a cikin sulukinsa. Har gemun nan da muke askewa wallahi yana daga cikin tasirin Yahudanci. Gemun nan da muke askewa yana daga cikin tasiri don manzon Allah ya ce ku ada gemu ku saba wa Yahudawa. Duk wanda ya aske gemu to yayi kama da Yahudi kawai ka gaya masa. Sannan abu na uku hatta shiga da cin abinci da tafiya da kai komai gayu masu sa irin wandan nan na ainihin homeboys da masu ainihin wato biki yanzu abu mamaki na taho na ga wata mota an sa mata irin fulawan nan ta biki da kiristoci suke sai kuma na ga musulmi ne a ciki. Abu mamaki kiristoci har biki yanzu an yi ana iya yanka wannan biskit da suke yankawa za ka ga musulmi suna koyi da su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Duk wanda bai yanke alakarsa da Yahuda ba shi ma yana cikin su. Allah ya faɗi wannan a cikin Al-Qur'ani sama da 47 amma bari in gaya muku guda bakwai sai in tsaya akai. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Ya ku masu imani la tatawallaw qauman kada ku kuskura ainihin ku hada alakar jakadanci da kauna da soyayya da koyi da mutanen da tuni Allah ya yi fushi da su. Kada ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirah. Irin waɗannan mutane sun riga sun fidda tsammani kwata-kwata cewa babu lahira ba su yadda da lahira ba kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur kama yadda kafirai wato suka fidda rai daga ma'abota kabari. Anan salaf sun yi fassara biyu kama yadda kafirai suka fidda haso ko suka fidda rai daga ma'abota kabari. Dangaye shine ahlus sunna wanda ya kama tafarkin sahabban manzo Allah. Dangaye shine yake koyi da Khalid bin Walid. Mai kudin gaskiya shine yake koyi da Abubakar. Jarumin gaskiya shi yake koyi da Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamu ummati bi ummati Abubakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa aqabahum Ali bin Abi Talib wa adraquhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al umma Abu Ubay bin Jarrah. Kana kace mai tausayin gaskiya ya koyi da Abubakar, mai kishin addini na gaskiya ya zama Umar bin Khattab, ya zama Umar, mai kunya gaskiya ya zama irin ta Usman. Duk waɗannan gabaki ɗayan su shahada suka yi. Manzon Allah shahada yayi, Umar shahada yayi, Usman shahada yayi, Ali bin Abi Talib shahada suka yi. Kowanne babu wanda ta kobi bata karta ta farka cikin sa ba saboda tafarkin Allah. Kana koyi da su sai ka mutu a kan gado, ka mutu a kan kujera, a wallahi ba isa ba. Sannan aya ta biyar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultana mubina. Allah ta ya ku masu imani kar ku kuskura ku riƙi kafirai su zame muku masoya ba ƴan uwanku mu'minai ba. Kuna son ku ba Allah wata dama ne da zai kama ku da ita ranar alƙiyama cewa kun karya dokokinsa. Ku ga wannan shine aya ta biyar daga wannan ayoyi. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirina. Ya ku masu imani in kuka riki hakika in kuka bi wasu daga cikin Yahudi da Nasara za su juyar da ku ku zama kafirai bayan addinin ku. aya ta karshe Allah yake la yatakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wadannan ayoyi gaba daya abinda yasa na kawo su domin na tabbatar da cewa babban abinda yake ba Isra'ila tsoro yake ba Ingila tsoro yake ba America tsoro wallahi ba yawan makami bane ba yawan jama'a bane ba hatsaniya bace ba taro a watse bane daukan mataki ne duk wannan taron yanzu da ake na kasashen Larabawa an yi zage-zagen an yi kaza duk bai ba America tsoro ba domin ta san ba za ta dauki mataki ba to yanzu tunda ba za mu iya hada sojoji yanzu mu ce Ja'far ya yi shiga ta soja Malam Abu Hab ya shigo dakki zai shigo wallahi da tijanin da kuke gani a bayan yanzu ko ne aka ba shi bindiga zai iya harba ko kuna ga ba shi ba wuta za su bude in aka taba addinin Allah to babban matsoron da Isra'ila take yanzu da America ba wai na mai taro mu watse bane mu fara daukan mataki sai ce ba ta tsoro dan haka wannan matakin yana da muhimmanci kowa idi cewa daga yau ba shi ba ba Yahude alama ta wannan idan aka ce radion nan musulmi yana sayar da ita naira 100 arne yana sayar da ita naira 70 a wajen wa zaka siya arne ai ya fi arha a wajen wa zaka siya ba za ka siya ba kai ya kici kai ma tsada wallahi bari in gaya muku dabarar da suka yi duk kudin da ake yakan addini sun sa a hannun wa ake samun su daga hannun musulmi domin idan aka samu arne suna da abin nan hanyar kasuwanci mai karfi za su yi oda ta miliyoyin kudi in suka kawo kasuwa sai su karya farashi shi ko musulmi da ya siyo dan kadan sai kaga kayansa da tsada saboda haka sai ka ji wannan na kafirin da arha na musulmin da tsada ni na fi amincewa in siyi na wannan musulmin da tsada mutukar ba haɗin siye a ciki ko ɓata shi ba in ba shi kuɗin ne ya je ya sayo iyalansa kayan sallah yi tefane ya sayi shinkafa ya sayi mota ya shiga da in siya arnan nan ya samu kuɗi ije ya sayi makami ya baya ya ƙi addinin musulunci kamar ba mu gane wannan ba shi yasa kasuwancinmu da shiganmu da alaƙarmu da aurenmu da soyayyarmu da ƙaunarmu ta karkata zuwa ga kafirai mutukar ba mu yanke wannan alaƙar ba da gaggawa saboda haka su ji labari cewa yanzu musulmi a Najeriya kowanne ya zama Usama bin Laden wanda da aka je za a yi hira da Usama bin Laden yana jin turanci amma sai ce ba zai yi turanci ba da larabci zai magana wanda baya ji a yi masa fassara amma yanzu a da yawa daga cikinmu nan mun ɗauka jin turanci da amfani da shi shine ci gaba ba ma jin cewa larabci shine ya fi kowane yare ko ba haka ba larabci shi ya fi kowanne kun ga wannan yahudanci ne ya shige mu amma Usama bin Laden yace sai dai su mai tambaya shi ya ji ya ba su amsa da larabci amma ba zai turanci ba yace su turan da ba sa jin yaren mu a fassara musu ne muka ce yace domin ne amfani da larabci zan iya faɗar kalmomi masu zafi ne amfani da su in ba su gane ba sai ai musu fassara to kun ga wannan yana daga cikin cinmu da aka yi yaki an sa mana shigar su yaren su tsarin su kwanan wata da muke amfani da shi ne Yahudawa ne yasa ni in zan yi gabatarwa ma zan faɗi kwanan wata mafi yawa akan jina ce a hijiran musulunci wannan kuma sai in ce a cikin lagawin turawa lagawin turawa domin wannan abin lagawi ne ƙarya ce ba wani shekara ta 2000 ba wanda ya san ina aka samu ta Gregorian calendar ba wanda ya san tarihin ta ƙarya ne babu ina take a wani littafi zamu karanta duk ƙarya ce waɗannan watanni ai da guda 10 ne aka suka koma 12 aka tura Julius Caesar a ciki kafiri ne aka sa January gunki yake a Jamus aka mai da shi watanni 12 wa ya san fassarar Friday wannan wa yake mun mahadaran Friday ne ta sai dai mahadaran Juma'a in kana son in yadda cewa Friday za mu haɗu sai ka nemo mun fassarar me ake nufi da Friday ina ko wanda ya san fassarar Friday sai mana magana kuna yan boko mu alqur'ani sai muke karantawa kun ga wannan duk tasirin yahudanci ne ba mu san fassara abu ba amma mun ce juma'a friday Allah ya ce yawmul juma'ati kai ka ce yawmul friday kaga ya ci ka an ce almuharram safar ka ce january february kaga ya ci ka an ce assalamu alaikum ka ce ladies and gentlemen kaga ya ci ka ko ba haka ba an ce wando ya tsaya anan ka take shi kamar tantabara kaga ya ci ka an ce agaje mu ka aske kaga ya ci ka an ce abu sunna ta yi bida kaga ya ci ka ko ba ka ba an ce ai tauhidi kai shirka kaga yaki yaki ka saboda haka waɗannan yakufuwan da aka fara amfani da su na kanana na ƙasa wallahi sai mun kakkaɓe hannunmu daga ciki sannan yahudawa su san muna nan tafe irin jirgin da ya kai hari ya fasa jirgin America muna nan da shi da yawa ba jirgin ba komai bane mutum ne kai ne jirgin in ka zama dan tawaye kace baka yarda da koyo ba sai tsarin Allah ka riga ka zama jirgin da ya fasa America kuma America ta fitar da kai saboda muna fata Allah ya daukaka addinin musulunci Allah ya karfafa matasa kan addini Allah ya kara mana son sunna da sahabbai Allah ta'ala muna roƙon ka kuma ya karye waɗannan kafiran Allah muna roƙon ka abinda zamu iya wa Falastinawa yanzu mataki biyun nan yanke mu mun yanke alakan mu da Isra'ila saboda duk dan jarida da Allah an je gidan radio a ce matasa tunda Najeriya ba ta yanke alakar ta da Isra'ila ba a ce matasa musulmi masu kishin addini na din Najeriya sun yanke alakar su da Isra'ila saban da muke so da Allah duk dan jarida in ya je ya fada cewa mu mun yanke alakar mu da Isra'ila a ji wannan a duniya muna fata Allah ya kara mana imani wa assalamu alaikum
bismillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jawabai da yan uwa guda biyu suke yi mutane za su fassara su ta fuskoki guda biyu ga wadansu jawaban nan za su kara karfafa musu gwiwa ga wadansu kuma musamman suka ji irin bayanan abubuwa da yahudawa suke yi tare da cewa musulmi ba su iya tashi sun yi wani abu da za su kare kansu ba ga waɗansu mutane wannan zai sanyaya musu gwiwa ga abinda zan faɗi albishir ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya ƙarfafawa masu ƙarfin gwiwa ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa waɗanda kuma suke da sanyin gwiwa su sake farkawa daga baccinsu domin su kare kansu da addininsu amma kafin nan idan aka yi la'akari da bayanai da aka yi za mu ga cewa kafirci siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta nazirce su munafunci siffa ce ta yahudawa kuma ta nazirce su shari'a alƙawari siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta nazirce su haka dukkan munanan abubuwa da muka sani Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin su game da yahudawa ba za ka raba yahudawa da waɗannan siffofi ba sau ta fuska kuma idan muka dubi abubuwa da ke faruwa sai mu ga cewa tsoro yana tare da musulmi amma ba siffa ce ta ɗabi'ar musulmi wadda ba ta rabuwa da ita ba rashin hangen nesa siffa ce a yau wadda ake ganin musulmi da ita amma ba ɗabi'a ce wadda ta nazirce su ba rashin yin tanadi siffa ce ta musulmi a duniyar yau amma ba siffa ce wadda ta nazirce su ba rashin ƙarfi da rashin haɗa kai da rarrabuwa waɗannan duka abubuwa ne da suke tare da musulmi a yau amma ba siffofi ne waɗanda musulmi ba za su iya rabuwa da su ba a ce idan muka yi ƙoƙari muka kore wannan tsoro muka kore wannan rashin ƙarfi ta kowace fuska rashin ƙarfi na tattalin arziki rashin ƙarfi na makamai rashin ƙarfi na tunani rashin ƙarfi na hangen nesa duk waɗannan abubuwa idan muka kore su to al'ummar musulmi za su zama jagorori a duniya abu na biyu yahudawa yakin da suke yi tun da har zuwa yanzu akan abu guda ɗaya ne akan aƙida ta yahudanci don ba mu manta ba lokacin da yahudawa suka shiga Qudus sai suka tuna tarihi abin da ya faru tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da malam Daurawa ya ambata mana yahudawa da suka shiga Qudus suna cewa al-yawm bi yawm khaybar mata muhammadun wa khallal banat yau mun rama ranar khaybar abinda annabi muhammad ya yi mana a khaybar yau mun rama muhammad ya mutu ya bar mata haka suke cewa la'anahumullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna aibata shi kamar wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi tabbata da adila hadin wa tab suna cewa ai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bai bar ƴaƴa maza ba ƴa mace bari ya mutu ya bar mata sannan kuma suna nufin cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka gaje shi da sahabbansa yanzu ba gwaraza mayaƙa ɗin nan da aka sani bane matsorata ne mata ne sai suka tuna wannan saboda haka a koyaushe yakin su ta aƙida ce
to amma ne ya faru a shekara ta 1948 da ake yaki tsakanin musulmi ko ace larabawa da yahudawa an samu wata runduna ta musulmi wadanda suka fito daga misra wannan runduna da Hassan al-Banna Allah ya ji kansa ya tanada wannan runduna ita ce ta fi tsoratar da yahudawa ita ce ta fi ba da wato yin barazana a gare su su ne wadanda suke kundumbala su je su tsallake waya wadda aka sa mata lantarki domin su je su jefa bom a cikin Isra'ila ana dawowa daga wannan yaki America da Isra'ila da Faransa da Birtaniya suka tashi suka hada kai domin cewa lallai Ibrahim Abdulhadi da kuma abayansa Jamal Abdul Nasir su yaki wannan runduna ta Ikhwanul Muslimin sai da aka fatattaka su gabaki daya sannan da aka zo a kwanakin baya ko yan shekaru da suka wuce da aka yi yarjejeniya na sulhu tsakanin Yahudawa da PLO aka ce to daga cikin sharadi shine lalle a yaki wannan runduna ta musulunci a hana wannan Hamas a hana wannan intifada da al'ummar musulmi suka tashi gabaki daya ko satin da ya gabata da suka ga wato abin ya kai yadda ya kai suka ce to duk waɗanda aka kama su saboda kishin musulunci suna yi barazana ga Isra'ila cewa za mu sake su daga Firsuna waɗannan ƴan ta'addan musulunci da aka kama aka ɗaure su a bisa yarjejeniya da aka yi da Isra'ila za fa a sake su wannan shi ne abinda makamin da su Falastini yanzu suke cewa in akwai wani abu da suka yi na shiri da tanadi shi ne wannan kamar yadda Malam Ja'far ya ambata cewa gabanin ƙasashen Larabawa abinda ake jin za su yi ƙurewa shi ne su ce mun la'anci Isra'ila wala'alla akwai wani ƙari da za su yi za su ƙari wani abu a kan haka za su yi daƙuwa amma ta cikin riga za su dawo su rinƙa cewa ai ba ku gani ba muna zakin su muna musu haka ta cikin riga amma ba za su iya fitowa a fili su iya yin wani abu ba to wannan kenan abu na uku kafin zo zuwa ga wato na ƙarshe shine albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi cewa la tuqatilunna al-yahud ban manta ba lokacin da ake wazu zuka na shari'a Malam Ja'far ya kawo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana cewa lokaci na tafe da ku musulmi za ku yaki yahudawa ku kuna daga bangaren gabas su kuma suna daga bangaren yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da sahabbansa za ku yaki yahudawa ba da larabawa yake ba cewa larabawa za su yaki yahudawa a cewa ku al'umma ta musulmi za ku yaki yahudawa ku kuna daga gefen gabas su suna daga gefen yamma har a zo ya kasance hatta ya qulul hajar wa shajar ta'ali ya muslim hada wa yahudiyun wara'i faqtulhu duwatsu da bidiyoyi su ne za su rinka kiran musulmi su ce kai zo sojan musulunci ga wani da yahudiya ya gudu ya ɓuya a bayana zo ka kashe shi dutse da bidiya su rinka kiran wannan Allahumma illa shajaral gharqa sai wannan bishiya ta yahudawa la'ananniya kamar yadda aka la'ance su ita ce za ta ɓoye yahudawa ke saka yau yahudawa a ƙasar Isra'il suke ta dasa wannan bishiya ta gharqa saboda ta ɓoye su suna tanadi kun san cewa za mu zo mu yaƙe su a kan aƙida ta musulunci wannan kuma shi ya saka a koyaushe wani abu ya faru za ka ga cewa yahudawa da America kullum hankalin su na tashi ba sa duba kawai Isra'ila za su a rufe American Embassy a Nairobi a rufe American Embassy a Lagos a rufe Embassy a wuri kaza da kaza ni ya saka saboda suna tsoron musulmi a ko'ina suke a duniyan nan to wannan shi ne babban albishir wanda insha Allah mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi gaskiya wannan kuma zai zo ya faru abu na ƙarshe da shi ne abin da ya shafe mu a wannan ƙasa a yau abubuwa da ke faruwa na daga OCC da Ateni Fere da makamantansu waɗanda suka sa musulmi a gaba suke yaƙar su suke kakkashe su ba dan wani abu bane akan aƙida su kusan cewa wannan shari'ar musulunci da yunƙuri da musulmi suka yi ya tsone wa kafirin duniya ido ga baki ɗayansu saboda haka suke ta tunanin hanyoyin da za su bi su ga cewa ga baki ɗaya an rusa al'amura in ba haka ba me ya kawo a ce OCC sun kai hari zuwa Inorin
a cire wannan sarki na musulunci wanda ya zo da cutar Sheikh Usman Danfodio, another Oba of Ilorin. A cire wannan cuta ta Sheikh Usman Danfodio, a zo a tafa cuta ta Oduduwa, da mun san a ce yakin na addini ne. Karkace musulmi da ake yi don a samu mai da martani ta wata fuska, shi kenan yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar wani mataki game da waɗannan mutane da gwamnatin jihar Lagos. Saboda haka a samu wata jiha ta musulmi wadda aka yi wani abu, shi kenan sai su yi kuɗin goro ga baki ɗaya, su ɗauki mataki mai tsauri a kan waɗannan jihohi ga baki ɗaya. Domin kan ma kirkin ana yi ne saboda shari'ar musulunci. A dan baikin abubuwa na daga tanadi da Malam Jafar ya ambata da suka wajaba a gare mu mu yi, in ban yi haka ba kuma to wata rana za mu zama bayi a wannan ƙasa. Amma daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi yanzu wanda zai nuna musu cewa da gaske muke yi, ƙarya suke yi cewa su ke rike da wannan ƙasa. Mu ke da abinci, mu ke siyar da su, mu ke da tumatir, mu ke da tattasai, mu ke da albasa, mu ke da wake, mu ke da nama da shanu da awaki da tumaki, mu ke siyar da wannan ƙasa da waɗannan abubuwa. To daga yanzu a ko'ina a bayar da wannan saƙo ga musulmi ɗan kasuwanmu a Barno, a Dawanau, a ina ne cewa daga yau kada wata mota ta ɗauki hatsi, kada wata mota ta ɗauki wake, kada wata mota ta ɗauki tumatir kai kudi da shi nan da wata ɗaya. A ɗauki wannan mataki da gaske, mu zira musu ido su rike fetur ɗin. Mu ga ai muna sayan fetur har yau zuwa tsinci, ta ce ana sayan galan naira 300, a Kaduna ana sayarwa naira 600, amma ba mu mutu ba. Mu rike mu ma wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, nan da wata ɗaya mu gani idan ba su zo suna Allah annabi suna roƙon mu ba cewa lallai mu yi haƙuri. Amma wannan mataki ne mai sauƙi da ya kamata mu fara ɗauka kafin wannan tanadi wanda yake ƙasa. Muddin ba a ɗauki wani abu mataki na gaske ba wanda za a yaƙi waɗannan mutane, a sannan kuma mu kira cewa lallai wannan minista wanda aka tsora masa lura da shari'a ta ƙasa a sauke shi, ba mu yarda da shi ba, kuma lallai a gabatar da shi a gaban kotu kamar yadda aka gabatar da wa ake kiransa Frederick Fashion. Domin shi Bola Ije shi ne wanda yake tsayawa ya yi musu tunani ya ƙara musu abubuwan da suka kamata a yi. Shi ne yake cewa Najeriya ba za ta taɓa yin daɗi ba sai an yi wa Hausa Fulani irin abin da aka yi wa tutsawa a Rwanda. Yadda aka sa tutsawa a gaba a cikin rana ɗaya sai da aka kashe mutum 100,000, kafin wata biyar sai da aka kashe mutum 800,000, 800,000 daga baya kuma ai an ci gaba da kashe-kashe. To wannan shi ne yake cewa abin da ya kamata a yi wa Hausa Fulani kafin Najeriya ta yi daɗi. Kuma wannan shi ne abin da muka ga ake aikata shi. Lallai ba zai halatta ba a gare mu idan mu ɗan halal ne mu zauna mu shiru a kan wannan hali da ake ciki. Amma kamar yadda aka ambata, yanzu muna jira ne mu ga abin da za a yi. Idan ba a yi wani abu ba, to kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allah ya saka mana da alkhairi. Kullum dai ya kamata a rinka lura da waɗansu abubuwa. Wajibi ne lallai malaman mu su tsaya su samar da wani kwamiti wanda zai je ya sadu da manya-manyan 'yan kasuwa irin na Dawanau, ko 'yan kasuwa irin mahauta masu dabbobi, a je a nuna musu muhimmancin irin wannan matakin da ake so a ɗauka. Kuma wannan shi zai bada haɗin kai a samu cewar an samu biyan bukata ta manufar da ake so a gina. Za mu kira babban malamin mu Sheikh Malam Abdulhafiz, shi ma zai tabo albarkacin bakin bakinsa, da fatan Allah ya masa buwa baka.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لوكتي ياي كما منا دي دكيوا كما متى سا انغو برمايا سنتكا بات دبكاتا زيادة باما بانا سو وزمك ملارباوا نقول ولا نفعل. Yawa yi magana ba aiki da shi. Wannan lakkan zatona muna son mu tattaki hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa adu'afu iman man ra'a minkum munkaran ga maratibin da aka ce yi. To wannan lakkan na gani sai wanda suka tsara suna gani ne kar mu zama adu'afu iman, shi sa mu dan fada ko ma gurgudo abin da mu fada dai mu ma Allah ya gani zuciyarmu. Amma ba haka ba, man ja'fara kawo jumlatu mu'tarat bai sai fa yace ba sai wuce billahi alazim duk mutun da yake kasan larba yake karanta gari da yake karanta rayuwan larbawa da isra'il dama zaka yi nadama alama fata wanyata Allah ya udai na zambi cewa wadannan da su yace isra'il asbab da yawa mutun zai gane isra'il sun san menene ne in wataka bayan Allah ya wasafa kuma ko da suna da wataka a zahiri amma ba sa son juna Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta yayin da isra'il ya danka su sai da ya ba da kwangila wani su shugabannin musulmi ana dauka bakace da ke abin nan ajisa baba abin nan habasha duk mutum da ya zama habasha bakki mutum ne dan habashi ne sha da ko jirmi sama a sauka ce na yahudanci ce sha da ko sha tafi da shi isra'il duk mutum da yake addini isra'il an dauko su kowa ir baki ne an dauko shi an kai shi isra'il nan kuwa na lokacin ko ka tafi saudiya in baka da takarda sha ce da urguhu fa gulluhu a kama ka yau ce Allah yake nuna cewa hijira manzon Allah shine farkon da za a bude a yaki musulmi manzon Allah yana kwadata da yan kawai a zo madina a yaki amma wannan lokacin larbawan da kake gansu wallahi ba Yemen bai isa bai shiga sojiya sai da takarda ba Yahudi dan sojiya ba zai shiga Yemen ba sai da takarda inda kake gansu kowai na ganshi dan wane ne wannan kawanci na tare su sukanin su ma kai ya kai ba kai saba bararabe in kai ba nikahta ne ka aure ba kureshi suna zaune haka da wannan jahiliyan yaushe zai zama mutane su zama al'umma da su yake mutane ga su da kawanci ga su da son kuɗi ga su da kabilanci ba su zafiya zama mutane abin da ke damu larabawa ke nan yanzu wannan taron banzan da ake wani ba da kawai shan shayi zasu tashi ba abin da zasu yi shayi zasu tashi saboda haka isra'il duk mutum da ya iman da isra'il yanzu za su fi da kai can amma kasashen larabawa ban zama isra'il yanzu ka sauka kafin ka canja jirgi za a bi ka ne kamar ahalin zimma can kai ka wani hotel a soke ka ba da maka fita garin shan buga maka visa ki kaya wa uku ana neman ka visa shiga misra shiga misra kuma ba ne za ka ce abin da Allah ba ya so gunki karuwanci amma ana kashiya to saboda haka ni ba na so a tattara zance Yahudawa muna yi ne don mu damu da yara matasa kananan dai to fasin da ake kashe su mu roki Allah ya kiyaye su amma mu dai da shanin larabawa shi ne da Allah ya wallahi shine abin da muke ciki kuma abubuwan da suke fara nan kusama mu ma nan muna so mu dauki tabiyan bararabe an yi lakkiyocin an kafa shari'a har yanzu ba musulmi nan arewa wanda yake da jaridan kirkin da zai daga in yi wani abun kirki wanda duniya za su ji masu kudin mu sun taba kudin laya masu lar mutaharun yan boko mu suna nan yan jaridan mu suna nan ga masu siyasa mu suna nan waye ta ce abu irin nan ya Allah far mu tashi mu yi wani mu tashi radio daya na musulmi babu kuduma Lagos su gan jaridu arna wanda a kan haka aka zabo ba sanjo jaridu muna zaune ina abin da muke yi kar mu zama masu su mutu ba yanzu na siyasa zaki zaki larba suka ci yo abin nan in kudu suka ci zaban jaridan kirki akwai ki jaridan kirki akwai na muke da shi to Allah ya yi mu assalamu alaikum
Allah saka bana da alkhairi mallan ya kare mana caji saboda haka dai wajibi ne akan mu tashi mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun kwato hakkin mu abu daga bara mu ga to babban malamin mallan Jafar Mahmud Adam zai karin bayani akan wadansu abubuwa da suke faruwa a cikin gari
assalamu alaikum rahmatullah wadanda ne suka rubuto tambayoyi su yi hakuri ba za mu yi ansa tambaya ko da ɗaya ba daga cikin galibin tambayoyin su saboda yadda lokaci ya tafi labarin da muka samu cewa yana gudana yanzu a cikin gari shine dan gudun kada mu tashi mu ce za mu yi ramuwar gayya akan arnana nan gwamnati ta sanya jami'an tsaro suna yawo a cikin gari to amma su jami'an tsaron sai suke amfani da wannan dama da aka ba su ta kwantar da tarzoma da inda sai ga mutum biyar hudu sun taru kawai sai su bi su a guje ba gayar ba dalili su musu laifin komai ba musamman a unguwanni waɗanda suke nesa da jama'a irin baya-bayan gari irin su gwagwalwa brigade ko wani rijiyar lemo ko wani tudun bojuwa da can wajen haka to abinda muka fahimta suke so su yi abin ya daure bawa arna kai kware da gaske ganin har yanzu menene yasa ba a yi komai ba a Kano ila ko da mutum mafarkin sai nuna masa cewa za a kashe mutanen mu a Lagos ko mu yi shiru a nan ba tare da mun tayar da fitina ba zai kare ta mafarkin sa to amma sun manta da cewa kullum muna ƙara samun tarbiyya ta addini sakamakon karatuttuka da muke yi da wa'azuzzuka da lattoci da fadakarwa da malamai suke yi irin wadda tafi ta da idan ake wannan rigingimin mutane ne suke daukan matakai nasu su kadai kamar kawai wani rijiyar lamo yayi kabbara jama'a su bi ko wani a kurna yayi kabbara mutane su bi ko wani a bakin singa wani ma ba ruwan shi da musulunci amma ga kan cin yamuri a cike da rediyoyi da abin nan sai yayi kabbara Allahu akbar sai a bi sai da dauka a tafi an tawo jihadi to wannan lokaci ya fara wucewa ne insha Allah ya wuce yanzu duk inda ka yi za a yi wani abu to mataki ne na bai daya wanda garin gaba ɗaya za a dama ko kasar gaba ɗaya za a dama to su kuma da tsammanin su dan tsokan wanta anan su tsokan wanta can sai mu tayar da rigima idan muka tayar da rigima idan yaso sai Obasanjo ya samu dama ya ce ya sanya wa Lagos takunkumi ya sanya wa Kano takunkumi a madadin yanzu a kama Lagos da laifi ita kadai sai a ce to Kano ma an kafa dokar ta baki daidai lokacin da take dab da za ta fara shari'a ta gautar Ramadan wannan shine makircin shine kullu kullu dan haka sai muke kira na gaggawa ga director na SSS muke kira na gaggawa ga commissioner of police da commander dake lura da wannan shiya ta Kano jigawa da sauran muke kira na gaggawa kuma da shi mai girma gwamnatin jihar Kano to fahimci wannan makirci da ake kullawa wadannan ma'aikatan tsaro commissioner yan sanda ya sa musu iyaka ya sa musu gedi ya sa musu tarnaki da dabaibai saboda ba wai dokar ta baci ba ko dokar ta dare fa za a yi idan abu mu ga ya wuce ta Bahaushe ya wuce min sharri yana nema ya kai wani wuri daban to kaga mutane ba za su yakuri ba amma dai kila muke ga samarinmu matasanmu masu kishin addininmu cewa ladabi da hakurin da muka nuna tun daga litinin har yanzu ga shi litinin za ta zo gobe idan Allah ya kai mu ba tare da mun yi komai ba illa kimta-kimta da shirye-shirye da muke yi to mu kara zama cikin wannan shirin da kimtsin da tanadin har ya zuwa lokacin da in mataki ne za a dauka ba Kano bace ba ita kadai Kano da Borno da Sokoto da Zamfara da Kaduna da ko ina za a dauka da Ilorin da Niger da ko ina za a dauka kuma wani abu da ya kamata a ranar su sani muna da mutane fa a cikin kasashen su kuma yanzu tsarin da zamu samu mu bayawa mutanen mu tarbiya shine ba ga magari ne za su rinka zuwa can ba zamu rika kai dan kundun bala can wanda in aka tashi bala'i a faro shi daga Port Harcourt da Lagos da Bayelsa to kaga daga nan gurin ko mu dauka sunan can su faro mu nan mu hada sai mu hada a gaba saboda haka dan Allah muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano da ya lura da wannan abu da ƴan sanda suke nema su kawo sune suke nema su kawo fitna dukan idan muna so daga nan ma sai mu ce a fita amma ba gurin mu bane ai haka ba gurin mu bane ai haka dan haka ga wanda suke so su yi ƴan sanda ne katafawa ne ƴan daba ne waɗansu ƴan iska cikin jami'an tsaro ne suke nema su yi wannan saboda haka gwamnati commissioner ƴan sanda ku zama shaida jama'a yau ga mu sama da mutum 700 a wannan masallaci ku zama shaida cewa in wani abu ya faru laifin ƴan sanda ne ko mun faɗa lalle commissioner of police na da ruwa director SS na da ruwa dan su ne za su hana waɗannan ababen faruwa a yanzu su dakatar da waɗannan ƴan sanda amma kan muna nan cikin hakurinmu da natsuwarmu da tanadinmu har ya zuwa lokacin da idan yayi to kuma wannan lokaci ne yayi yanzu kan muna jira ne ko muna ta ƙara jan hankali ga sarakunanmu da shugabanninmu da lalle-lalle su tattauna sosai da gwamnatin tarayya kan ta ɗauki mataki na gaggawa ga waɗancan ƴan daba ƴan ofisi daga ƙarshe kuma kira da muke ƙare ga su masu motoci na sufuri yadda suka ɗauki mataki na janye motocinsu da kan hanya ba wata shanka da za ta tafi kudu maso yammacin ƙasar nan ba wata trela da za a yi wa lodin wake ko tattasai da tumaturi da albasa da gauta da tsata da kauɗa da za ta kai kudancin ƙasar nan to su ci gaba da ɗaukan wannan matakin muna tare da su mun yi farin ciki ƙwarai da gaske a yanzu dinnan ana makamancin irin wannan taron a waɗansu wurare irin wannan dinnan da muke yi a Maiduguri ana yi a wani gari ana yi a ina ne ana yi a ina ne ana yi kusancewa tsarin ba irin da bane ba na inna rududu yan tsari ne na inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsuf wannan tsarin marsuf dinnan daga jin sautin da kalmar marsuf ta bayar ba kallon ne a kowane abu saboda haka
muna kare kila ga direbobin na dutsaya dan direbobin daukan kayan abinci na jihar Borno yanzu riga sun fara daga yau sun dakatar da motocin su direbobin da ke kai shanu sun fara daga yau sun dakatar da motocin su kuma naman da ake ci gaba daya a kudancin kasar nan ba wai kudu maso yamma ba amma kasar gabas maso kudu naman da ake ci gaba daya a kudancin kasar nan 60 cikin 100 din su daga jihar Borno ne 60 cikin 100 a yau din nan sun dakatar sun ce ba za su je ba sai an biya diya to muna nan tare da kungiyar direbobin nan sufuri to har kujeran naki kar a tsaya a ce za a musu barazana kar a ce za a ba su tsoro su ne gwamnati ba ba su gane gwamnati ba su ne gwamnati kuma dan Allah lauyoyin mu dan Allah ba su shari'a dan Allah kungiyar lauyoyin mu dan Allah mun hada ku da Allah kuma ka Obasanjo haya court anan Kano ya ansa sammaki anan Kano in dai har Monica Lawuci karuwa ta tsare Bill Clinton a tattauna a daina komai a duniya sai karuwa akan karuwanci an kai karin Bill Clinton report kawai na wannan ababan an rubuta shafi lauyoyi mayun 20 sun rubuta shafi 4000 da wani abu akan wannan ban ga dalilin da Obasanjo ya daura ta'addanci a kashe mutane sama da 2000 a Lagos a kona trailer da motoci sama da 300 ba tare da an kai shi kotu ba dan Allah lauyoyin mu musulmi su maka shi kotu ko a Kaduna ko a Zamfara kai su kai shi Zamfara dan Allah su maka shi kotu a Zamfara ya ansa sambaci ya san cewa aikin ne ne mun ba su wannan aikin wannan assignment din muka ba su kuma dan Allah masu wannan alkanu din irin ta cikin dare su cigaba da yi Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allahumma
alhamdulillah yanzu za a gabatar da sallah bayan yadda sallah babban malamin mu shugaban mu kuma uban mu Sheikh Malam Naibi Suleiman Wali zai jawabin godiya da fatan Allah saka kowa da alkhairi wa salamu alaikum
malami Allah saka da alkhairi
to masu saurare kar dai a manta tasjilatu sunna ta kawo muku wannan muhadar kuma insha Allah wanda ke bukatan sauran kasusuwa wanda ya shafi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wato Sheikh Muhammad Awla Albani Zaria Sheikh wato Algarkawi wanda kenan Kaduna insha Allah duka su son su wanda ke bukata gurgurun hali sai ya zo number 22 Dikko Road Badako Kaduna insha Allah zai same mu za mu hada ku da wato qira'ar Sheikh Abdullahi Abubakar Abba dan ya cike muna sauran faragar da ya rage ni ne dan uwan ku a musulunci Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali Al-Kwantugurawi Mala Abdullahi Bismillah
A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.